Ubangijin ka shi yake halittar abin da ya ga dama, ko muke shi yake zaben abin da ya ga dama. A cikin zaben da Ubangiji ya yi a wannan duniya, zaben farko da ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wannan babban bawa da Allah ya fifita shi akan dukkan bayi. Annabawan su kansu Allah ya fifita, wasu sun fi wasu. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin, Allah ya ce hakika mun fifita wasu annabawa akan wasu, mun bawa Dawuda zabura. Allah ya zabi Makka, a duk duniya babu wani garin da ya kai Makka falala a bayan ƙasa, duk wani gurin da yake a ƙasa yake, to bai kai Makka ba. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, ya sanya shi harami mai aminci, wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. A cikin mala'iku Allah ya zabi mala'ika Jibrilu, ya fifita shi akan sauran mala'iku. Qul nazzalahu ruhul quds, shine ruhul quds wanda ya saukar da alqur'ani, min rabbika bil haqqi, daga ubangijinka da gaskiya, dan ya tabbatar da waɗanda suke imani, kuma ya saukar da wannan qur'ani ya zama shari'a ne da albishir ga musulmai. Allah ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ba shi kadai ba, sai ya ƙara zaben almajiransa, abokanansa, sahabbansa, yace su suka fi kowa a duniya gabaki daya, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwanu. Allah yace ya yadda da su, su ma sun yadda da Allah, ya tanadar musu aljannatai, wanda ƙoramai na gudana ƙarƙashin wannan aljannatai, kuma suna masu kaddara madawama, masu zaman aljanna har abada, ba za su fita ba. Wannan shine babban rabo. A zamani kuma da lokuta, Allah ya zaɓi zamani kamar yadda ya zaɓi gurare, to sai a zamani sai ya zaɓi wani wata a cikin watanni guda 12, ya tace ya tace, sai ya zaɓi watan Ramadan, ya ce wannan wata na Ramadan shine watan da ya fi kowanne wata a cikin watanni guda 12, wanda yanzu dinnan muna cikinsa. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله يسوكد القرآن يشكنسا كما يسوكد شريعة شوانا القرآن يشي أكتشيد شوانا وطا شيني شهر القرآن وبن وطا شين وطني وطن دي فقون وطا فللا وطن دي فقون وطا درجة وطن دي فقون وطا دوككا كما أشين وطا رمضان دم سي الله يدد تاتيوا يزا قوسقاني كي بدا قوما أكرشان وطا a ce a ce a ce a ce a ce, in an zo ƙarshe kuma Allah ya ce to ga babbar ganima. Goman nan na ƙarshen Ramadana su ne suka fi kwanakin da suka fi kowanne, da rai da suka fi kowanne. A cikin goman ƙarshen ma sai ya daɗa tacewa, ya ce akwai wani dare ɗaya da ake ce da shi daren Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Wata ɗaya ya fi shekara 80 da wani, ya fi wata 1000. Masu lissafi suka ce shekara 80 ne da ɗan duriya a kai. Idan ka dace da ibada a wannan rana kaɗai guda ɗaya, daren Lailatul Qadri, Allah zai rubuta maka kamar ka shekara 80 da wani abu kana bauta Allah. Amma abin mamaki, mutane suna bacci ba sa neman wannan dare. A goman ƙarshe, 21 ga wata, 23 ga wata, 25 ga wata, 27 ga wata, 29 ga wata, dole a cikin waɗannan kwanakin ake samun Lailatul Qadri. Duk wanda ya tashi ya miƙe, yana sallah, yana addu'a, yana ibada a cikin wannan dare, ya samu gafarar Ubangiji. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ranar budget ɗin Allah kenan, ranar da Allah yake rabon arziki, kai kana kwance kana bacci. A lokacin da limamai suke ta zuba Qur'ani a masallaci, bayan Allah sun kafu sun hana idan su bacci, suna tsaye kafafuwan sun kumbura, suna sauraron Alkur'ani, maganar Allah, dare yayi, gari yayi shiru, alheri albarka yake ta sauka. Duk inda ake karanta Alkur'ani, albarka yake sauka da alheri yake sauka a garin da kasar gabakiya. Amma abun mamaki, ka tarar da mutum yana kwanciya wannan lokaci yana bacci, matarsa tana bacci, ƴaƴansa yana bacci, me kake nema? Ana raba alheri kana kwance, kai baka je masallaci ba, kai baka tashi a gidanka ba, kai baka tashi iyalinka ba. Wani ba zai je masallacin ba kuma yana zagin masu zuwa masallaci, shi ba zai tashi ba kuma yana sukar masu yi. abun bayin ciki ga malami na addini yana kashe gwiwar mutane akan raya waɗannan darra, yana suka sallar dare da ake yi, yana suka raya daren nan da ake yi, shi kuma yaje kwanta gida da shi da matarsa. Wallahi wannan kuskure ne, kuma ba karamin tabar da mutane bane da yawa mutane asara. Duk duniya, duk inda mutanen kirki suke, mutanen arziki, masallatai, raya su ake malam, ba a rufe suke ba. Don haka in ka ga kanka a wannan layin, ka tabbatar ka tunci kanka, tuntunin tafiya ta tafi. Abun mamaki mutum zai gama surutunsa anan, kuma idan ya je Makka da shi ake tahajjud a Makka da Madina, ya je umra kuma a yi da shi, su kuma can fa a bata su ne. Subhanallah, jama'a kar ku yi bacci a wannan dare sai dan kadan. Ku raya goman ƙarshen ku, cika masallatanku, masu itikafi su je su yi itikafi, masu sallar dare su yi sallar dare. Aljanna ba ta kowa ba ne, ta Allah ne, ka je gurin Allah ka neme ta. Ya ku ƴan uwana musulmi, Allah ya fifita waɗannan kwanaki, ya sa musu albarka, sannan kuma ya daɗa fifita wasu kwanaki guda goma, su ne goman farko na watan Zulhajji, wannan da rana kenan. Jama'a, me hikimomi na yin azumi ne? Shi azumi fa ibada ne da ake kusanta zuwa Allah. Bawa ba abin da yake samun kusa da Allah ya je dab da Allah irin yin azumi, ko na farilla ko na nafila. Ashe da aka ce ku zo ku yi azumi, ana so ne ku zama kuna kusa da Allah. Wanda yake kusa da Allah ba zai tabe ba. Wanda yake kusa da Allah alheri ya lullube shi. Wanda yake kusa da Allah yana cikin albarka. Daga cikin sababin azumi shine dalilin samun tsoron Allah ne. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Azumi tarbiyyar zuciya ne, tarbiyyar rai ne. Azumi tarbiyyar dabi'u ne. Duk wanda yake azumi ana training din sa ne akan kyawawan halaye. Ana training ɗinsa akan ɗabi'a ta ƙwarai, ana training ɗinsa akan halin masha Allah tabarakallah. Da azumi ne mawadaci yake gane ni'imar da Allah ya masa ta arziki da wadata da rufin asiri na abincin da yake ci da rana da daddare da safe. Ka duba yunwar da mutane suke sha tun da safe, ba za su ci komai ba. Wallahi akwai wanda in an gama Ramadan ɗin ma kusan rayuwar haka ce, buge-buge zai yi ta yi rasa abin da zai ci. Akwai mai rayuwa da 'yar gyaɗa zai siya ya sayi rake. Akwai wanda zai ya gigita kullun neman abin da zai ba wa iyalinsa ci, ya ci bashi, ya ci bashi, hatta kai ga shagunan unguwarsu in sun gan shi rufewa suke. Yazo yana gaisuwa ba a amsa gaisuwa, saboda talaka ne, ya ci bashin mutane. Ga tarin iyali, ga ƴaƴa, ga ba abin da za a ci. Yunwa ta masa yawa. Akwai wanda da kun gaisa da shi ba sai ka tambaye shi ba, ka san yunwa ne a jikinsa. Suna nan da yawa yau, ga su nan ana kallonsu. To da azumi ne mai kuɗi yake gane lalle Allah ya mun ni'ima da ya bani kuɗin da zan saya in ci in sha in more. Da azumi ne ake gane halin almustad'afina, masu rauni, talakawa, waɗanda ba su cin yau ballantana na gobe. Jama'a, azumi yana bada fa'ida da amfani na lafiyar gangan jiki. Dan duk lokacin da ɗan adam ya taƙaita cin abinci, to kuma yana samun ƙarin lafiya. Ku je ku tambayi likitoci a asibiti, za su gaya muku, ce su nuna muku gadan marasa lafiya, za ku ga yawanci gadaje ba mutane. Mutane duk sun warke suna gida, saboda ba sa cin abinci da yawa. Wanda yake cika jakarsa da abinci kullum, ya ci ya ci ya ci ya ci, ko shi gudu bai kima ta Allah, sai kuma Allah ya jarabe shi samun cututtuka. Ashe duk wanda yake so ya samu lafiya a rayuwarsa, to ya lazimci yin azumi na nafilfili, ballantana uwa uba azumin watan Ramadan. Likitocin sun tabbatar duk mutane idan an auna su a Ramadan sun fi lafiya, mai hawan jini, jininsu yana sauka. Allahu akbar. Za ga yana ɗauka yana bayarwa. Wannan aikata ne tarbiyya ta bayarwa da taimakawa. Azumi watan haƙuri ne, shaharu sabri watan haƙuri, shaharu shukri watan yi wa Allah godiya, watan da yake ba wa ɗan adam yaƙini da garanti. Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa as-sabru shatrul iman, haƙuri rabin imani ne. Duk wanda Allah ya ba shi haƙuri, ya ba shi rabin imani a rayuwarsa. Wal yaqinul iman kulluhu, Ibn Mas'ud ya ce yau yaqini ko ai shine imanin ma gaba daya. Duk mai yin azumi to ana koya mai haƙuri. To ai ba sai an fassara maka an maka bayani ba. Haƙurin da kai akan ci, haƙurin da kai akan sha, haƙurin da kai akan maganganun banza, haƙurin da kai akan sha'awarka, haƙurin da kai akan buƙatunka, haƙurin da kai akan kaza. Wannan ai makarantar koyawa bawa haƙuri ne ai. To so ake wai mu jure, mu miƙe, mu ci gaba da yin wannan haƙurin koda bayan watan Ramadana din. watan azumi watan jihadi ne yau da mun jihadin ma ai mina sabri shi jihadi ba yin sai an yi hakuri duk wanda kaga ya ji jihadi wallahi ya yi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dai ya buga mana wannan misali a watan ramadana sai da yaki har guda biyu a watan ramadana mafi girman yaki da annabi ya taba yi a duniya shine yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita yakin badar ya fita yakin badar a rana irin ta gobe yau muna 11 ga ramadan to irin rana ta gobe ranar 12 ga wata kun ga an kusa raba tsakiya bilal azim a haka ya tattara sabbai ana cikin kishiruwa da yunwa da azumi a baki yace mu fita mu je mu yi aikin Allah mallan in ba mai hakuri ba zai iya wannan haka aka je aka fafata a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina kuma wannan yaki na badar da yayi shi a watan ramadana shine farkon ramadan da annabi ya taba yi a duniya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a ranar 17 ga watan ramadana shine kuma aka yi yawmal furqani yawmal taqal jam'ani shine badr al-kubra kenan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ambaton wannan al-badr al-kubra badr din guda biyu ne karama da babba Allah ya daga darajar musulmi kafire suke taulakanci wa musulmi ba gulakancin da ba ayi wa annabi ba yana makka suke ta cewa wai in addinin nan naka gaskiya ne ce wanda kake akwai kiyama wai in ba imani da kiyama ba za a ga azaba to a ga azabar ba ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين وي yaushe ne ne alƙawarin nan naka ya Muhammadu da kai da sabanka idan har gaskiya kuke yaushe ne ne alƙawarin a nuna mana mu ga alƙawarin yaushe ne aka ce za a yi Allah ya jarrabe su annabi yana zuwa Madina shekara ta biyu Allah ya kaddara yakin Badar duk manyan kafiran Qurayshawa suka je sai da aka zubar da su a gurin gaba daya sun zama gawa sun zama tarihi irin su Abuja Allah inuna musu abinda kuke gaggautowar nan yau gashi ya same ku kafiri a duniya bai taba samun bakin ciki da tashin hankali a rayuwarsa ba irin lokacin da aka ji yakin badar an barar da arna an zubar da kafirai wannan kuma sakayya ne da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin musulunci da zagin shari'a da ƙaryata qur'ani da ƙaryata Allah sun shiga damuwa ƙwarai sun cize yatsa da yawa manyan su sun tafi basu dawo ba annabi ya ce wannan ɗaya kenan ku ci gaba da fada da Allah ku ci gaba da fada da shari'ar Allah to kai yanzu har yanzu baka wasu ba har yanzu kana cikin layin masu yakin addinin Allah har yanzu kana cikin masu yi wa shari'ar Allah zagon kasa har yanzu kana cikin masu fada da Allah kana fada da addini kana fada da masu addini baka so a kira Allah baka so a yi maganar shari'a baka so ka ji musulunci yayi sama baka so ka ji ana cewa ai gaskiya baka so ka ji an ce abi Allah baka so ka ji an ce abi manzon Allah baka so mutane su rayu akan imani da addini da shari'a me kake so me kake nema wace rayuwa kake so da mu akwai wata rayuwa da dan adam zai iya yi babu addini akwai wani dandanar rayuwa ba abi Allah ba ya zo a hadisin bukhari da muslim annabi yana gaya mana falalan wannan wata mai albarka ce idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari ana bubbude kofofin aljanna duk kofofin wuta Allah zai ce wa mala'iku ku rufe su kif bana son ganin wata kofa bude usuffidati shayatin abu na uku kuma Allah yana sa duk wani shedani mugun shedani a daddaure yanzu duk shegun shedanu tsinannun shedanu masu halakar da mutane daddaure su ake kofofin jahannama mala yanzu haka a garkama suke da sarkoki Allah ya ce a rufe kofofin aljanna ku abu da suke hayawu bismillah ina mai shiga ina mai sallah ina mai azumi ina mai karatun qur'ani ga kofa aljanna bismillah ga aljanna romo a wannan wata mai albarka kana bacci kana janne danne waya kana chatting kana hira kana duba tashoshi na kallo kana karar da yininka akan kallon film a watan Ramadan kana jin kida a watan Ramadan, kana jin waka a watan Ramadan, baka sauraron tafsirin Qur'ani a watan Ramadan, ko ina ana karanta Qur'ani ana fassara shi, mutane sun dawo neman ilimi, suna neman yarda Allah amma ban da kai baka zuwa. Me kake nema? Ana saukar da rahama hatta dukiya da arziki da mulki da duk abin da kake nema, kofofi Allah ya bude su aje a nema. Amma ta wuce kofa ta hanyar azumi, ta hanyar sallah, ta hanyar sadaka, ta hanyar ciyarwa, ta hanyar tubatarwa, ta hanyar sauraron maganganun Allah. Watan jaddada imani, watan ikhlasi, watan ibada. Ana bude kofofin aljanna ne saboda a yawaita aikin alheri a cikin wannan wata. An kwadaitar da mutane, wanda zai sadaka ya sadaka ya samu aljanna, wanda zai faranta wa iyayensa ya ta kai musu abin buɗe baki da abin faranta musu a wannan wata, wanda zai kyautata wa iyalinsa ya samu aljanna ta dalilin kyautatawa, ya kyautata sai musu abinci wadatacce da lautacce, Allah ne ya bayar me a ciki, su buɗe baki mai kyau, su ci abinci mai kyau. Kana yi ne dan Allah ya baka lada, wanda zai raya masallatai da kai abinci, wanda zai duba marayu ya taimaka musu, wanda zai faranta wa abokinsa, wanda zai ja talaka jiki ya taimaka masa. Dan Allah ku wadatar da talakawa da bara da roƙo a wannan kwanaki na Ramadan. Ya kamata duk talaka ya samu gata saboda sadakar da ake bayarwa, ya samu abin da zai ci da safe da sahur, ya samu abin da zai ci da buɗe baki, ya samu abin da zai ci ya rayu, yayi wa Allah bauta, shi ma dan adam ne. Ka duba damar da Allah ya baka, bawan Allah. Wani zai iya sayan trailer shinkafa miliyan ya bayar ba abin da ya rago da shi, shin abin da Allah ya bashi ko farce ne ta baba? Wani ruwa zai iya bayarwa, ka bayar. Wani kosai zai iya sa a yi rabin kwano a gidansa, kai. Wani dibino zai saya kwano ɗaya kullum ya raba, kai. Wani fiye wata zai saya leda ɗaya naira 300 ka ɗauka ka bayar, kai. Wani tuwo zai rinka bayarwa na sahur ga wani, kai. Wani maraya yake da shi, magocinsa zai ce ka zo ka rinka karban abinci, kai. Wani masallacin unguwarsu zai rinka kai kunun zaki da zuwa burodo, kai. Wani taimako zai yi na aikin Allah, aikin addini, kai. Wani aikin agaji zai yi, wani hidima zai yi, wani ga abubuwan shiga aljanna masu tarin yawa. To shine hikimar bude kofofin aljanna da kuma rufe kofofin wuta, kuma a kunyata shedan. Kaza da karancin yan shaye-shaye, karancin barayi, da wahala ka ji an tsallaka gidan yi sata da Ramadan, to ai an daure shedan da ke sa a sata. Gidan karuwai a rufe yake, ba ciniki, karuwa ba ta ciniki yanzu. Gata a gari ba ciniki, in ka ga karuwa ta fara ciniki to an yi sallah, shedanun za su dawo kenan. An sake shedanun ne sai su dawo kuma. Wani daga Idi matsiya ce a ranar zai koma ya kama tsiya. Wani aka ce ranar da aka yi sallah da sigari ya gama azumin ƙarshe, da wiwi ɗinsa da daddare, kai ba a je Idi ba ma a gidan karuwa ya kwana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salloli guda biyar, juma'a zuwa juma'a, Ramadan zuwa wata Ramadana, waɗannan gabaki ɗaya suna kankare zunubin da bawa ya aikata a rayuwarsa. Abu Huraira yana cewa manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallama, utiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan, al'ummata an bata wasu tada da ɗabi'u guda biyar a wata Ramadana kaɗai, ba a taɓa bawa wata al'umma a duniya ba in ba wannan al'ummatawa ba. Menene waɗannan abubuwa da aka ware al'umma annabi aka basu? Annabi ya ce khalufu fa min sa'im atyabu inda Allah min rihil miski, warin bakin nan na mai azumi a wajen Allah ya fi turaren miski. Duk duniya ba al'umma da aka bata falala a ce bakinta yana wari kuma ya fi turaren miski a wajen Allah sai al'umma annabi. Na biyu, duk wata al'umma annabi Allah ya ba manzon Allah bonus, tastaghfiru lahumul mala'ika hatta yuftiru, tun daga yin sahur har ayi buɗe baki mala'iku ne suke cewa Allah ka yafe wa al'umman nan, Allah ka yafe wa al'umman nan, Allah ka yafe wa al'umman nan. Wala ka duba wala mala'iku Allah ya ajiye ce ku ta neman ruwa al'umma annabi Muhammadu da fara a cikin wannan wata mai albarka, kullun daga safiya har dare, kullun ne. Abu na uku, Allah tabaraka wa ta'ala yana buɗe ƙofofin aljannarsa ya ce wa mala’iku ku yi wa aljanna ta kwalliya, a watan Ramadana ne Allah yake cewa ita aljanna a dade kera ta la ilaha illallah ba ki ga aljannan ba amma duk shekara Allah zai ce ku kera ta ranar renovation din aljanna kenan a gaggyara ta yace ku gyara saboda bayina masu azumi tanadan musu wurin da zan sauke su girmamawa gare su zayyinullahu kullu yawm jannatahu yace yushiku ibadi as-salihuna an yalqaw anhum al-ma'una wal-adha wannan kullun ne Allahu akbar dan uwana musulmi azumi yana da ladabi kafin Allah fa ya karbe shi ba ishi ruwa bane kade a duk abin da ka san Allah ya haramta yana cikin ladabin azumi ka nisance shi maganganu ne ƙarya ne giba ne annamimanci ne shaida zur ne kallon mata kallon wayoyi yanzu wani bai zai je kalli mata a titi ba quite already yayi amma matan da yake kallo a wayar sa sun fi dubu ba yi da bambanci da wanda ya zauna a majalisa yake kallon matan banza kai kafi shi hadari ma tunda kai kam kana iya kallon ko ina ma kana iya jawowa kai zumin mutum musulmi ya rinka yin basa a Ramadan ya bude wayarsa yana kallon hoton mata da tsiraicin mata har kida da rawa a wannan wata da Allah yake sokar da jin kai da tausayi haba da Allah ga sakaci da rashin nesanta kai da duk abin sha'awa mutum yana watan Ramadan yana buge-bugen waya wa ƴan mata suna tayar mai sha'awa kwanan nan wani ya mun wata fatawa wai waya yi sallah su bayi wai matarsa ta zo ta rungume shi an samu matsala nace mutumin banza ne kai me ya kai ka da haduwa da matarka bayan asubahi da Ramadan baka an gije ta shedani ya ce matarka wai an samu matsala ya za a yi nace ka fara a kanka 60 a gadon bayanka wai an samu matsala wai an samu kai ka samu matsala ku yi nesa ba a wasa da azumi wanda ya san yana da rauni ya yi nesa-nesa yaya mutum zai zo ya gangaci da azuminsa azumi 60 wasa ne ka gamu da aiki wannan uban zafin ranar 60 sai ka yi ta duk wanda ya karya azumi ya yi jima'i da mace a watan Ramadana ya kashe azuminsa kwaya ɗaya ya jawo maka 61 sai ka rama na ranar kuma za ka yi 60 a jere uku ba gare ka Jabir bin Abdullahi ya ce idan sumta falyasum sam'uka kai musulmi in fa kai azumi to jin kai azumi idan kai azumi walisanuka harshen kai azumi anil kadhibi wal maharim ka daina ƙarya ka daina aikata abin da yake haram matukar ka dauki azumi ashe azumi ba wai kin cin abinci bane ba wai kin shan abin sha bane baki yana azumi ido yana azumi kunne yana azumi hannu yana azumi yace wada'anka adal jari ka daina cutar da makoci idan kana azumi la ilaha illallah kai magocinka katta bari yayi fushi da kai idan kana azumi wal yakun alayka waqarun wa sakina kuma ka samu nutsuwa a tattare da kai idan kana azumi wala yakun yawm sawmika wa yawm fitrika sawa kada ka mai da ranar azuminka da ranar shan ruwanka wai duk iri ɗaya ne a idan kana azumi duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya na gangan jikinka suna yin azumi haka ƴan uwana wa kula azumi abin alkhairi ne azumi albarka ne azumi neman lada ake shi sai Allah ya ce mu bada zakatul fitri annabi ya ce mu bada zakatul fitri saboda ita zakatul fitri tana tsarkake mai azumi ga kurakurai da laifukan da yi ka san me hikimar zakatul fitri zakar kono zakar da ake bayarwa kafin sallah da kwana biyu kafin sallah da kwana uku kafin sallah da kwana daya ranar sallah da safe ba ana samun in mistakes da kurakurai ba kai azumi wata kila ka danyi wani abu na ƙarya kai azumi ka cuci wani kai azumi ka danyi rashin gaskiya kai azumi ka danyi sakaci baka je tarawihi ba kai azumi baka tashi baka makara kai azumi waɗannan ƴan kurakuran wannan zakatul fitri da zaka dauka ka bayar shine zai tsarkake gidanka da kai da iyalinka gaba daya kuma annabi yace wajibi ne kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa sir ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين الله كرب من أزمهم الله كرب من أيكم الله سامتك على إيماني الله سأل جنة مكومنهم ya Allah ka maimaita mana wannan Ramadanin shekaru masu yawa cikin lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da wadata. Ya Ubangiji, ka bamu abin da zamu ci, ka bamu abin da zamu sha. Allah ka warware mana matsaloli, ka bamu alkhairi. Halin da muke ciki a wannan ƙasa ta Najeriya na kunci da matsi da fatara da talauci da tsadar abubuwa, Allah ka sauƙaƙa mana, dan kai ne mai sauƙaƙawa. Duk abin da ya tashi ya Ubangiji, ka sauke mana shi. Duk abin da ya fi ƙarfin mu, Allah ka sa mu fi ƙarfin sa. Ka bamu shugabanni masu albarka, masu imani, masu tausayi, masu jin kai. Ka ji kan iyayen mu, ka ji kan magabatan mu, ƴan uwan mu dalibai, ƴaƴan mu dalibai da suke karatu, Allah ka taimake su. Jami'an tsaron mu a Najeriya da suke fama, Allah Ubangiji ya taimake su akan abin da suke na daidai. Kurakuran su, Allah ya ba su ikon gyarawa. Ya Allah, ka sa mu cika da imani, Allah ka ji kan iyayen mu. Allah, wannan azumi ka sa da mu za a kammala shi. Ya Ubangiji, kuma duk abin da kake ba mai azumi na ci gaba, na ɗaukaka, na gafarar zunubi, na arziki, Allah ka ba mu. Ya Allah, duk alherin da ka shirya za ka bayar a wannan shekara a daren Lailatul Qadri, ya Ubangiji, ka rubuta, ka kasafta da mu. Allah, ka raba mu da sakaci a wannan wata, ka raba mu da wasa a wannan wata. Allah, ka tsare mana imaninmu, Allah, ka tsare mana rayuwarmu, Allah, ka tsare mana mutuncinmu. Rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasar nan, ya Allah, ya Allah, ka sa wannan Ramadan shi ne ƙarshe. Ubangiji, Allah, ka yalwata mana. ‘Yan uwanmu, ‘yan Falastinu da suke cikin yaƙi a wannan wata, suke cikin wahala, suke cikin matsi, ake musu ɓarin bama-bamai, Isra’ila take halakar da su. Allah, ka yi mana maganin Isra’ila. Ya Ubangiji, ka mai da sharrin su kansu. Allah, ka kuɓutar da dukkan musulmi da musulmai a duniya a duk inda suke. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.